بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ديساك هذا مؤونا سافيا من البركة إن شاء الله سافيا لهدي شدة جوات سفر هجر منذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبول إلى دليه دودة لا تندأكو ودى daidai da ranar 1 ga watan 1 a shekara ta 2012 ta miladiya. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka abinda za mu karanta ya ba mu ikon kuma aiki da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin salihan bayinsa. A ci gaba da karatunmu na wannan littafin الرحيق المختوم أصير من زعل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيوزا متاشي عندما لم ينكي إبام لبار داور من زعل الله صلى الله عليه وسلم شيد زيد بن حارثة دا قلن طائف دا أبن دي حد دشي نكين كربر دا أوسى دا جيفة دا زاجي دا چمتنشي دا ولاك أنشي دا سكي ومن زعل الله صلى الله عليه وسلم دا كما أبن دي قدانا ننيمن izininsa akan cewa a halaka su. Amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a bar su domin fatan Allah madaukaki ya fitar daga cikin tsatsansu ƴaƴan da za su bautawa Allah su yi imani da shi su bauta masa. Dan ne muka tsaya ko to sannan za mu tashi inda yake cewa wa khilala iqamatihi sallallahu alaihi wasallama hunak, haka ne? Tayyib. Bayan ya ga mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a wani wadi, wadin Nakhla, inda nan ne qarnul manazil, inda nan ne har yanzu kuma miqatin mutanen Taif wadanda za su yi aikin haji ko umra. To a wannan wadin wa khilala iqamatihi hunaka, a yayin da yake zaune wato ƴan cikin ƴan kwanakin ko lokutan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a wannan guri, ba'atha Allahu ilayhi nafaran min aljinn, Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko masa ya turo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani adadi na wato aljanu, ana cewa nafar daga 3 zuwa 10. Shi yasa ya zo a wata riwaya cewa waɗannan adadin su 7 ne daga aljanun garin Nasibin. Nasibin wani gari ne a Iraki. Wasu malamai suna cewa daga nan ne waɗannan aljanu suka zo kuma suka saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dhakarahum Allah fi mawdi'ain min al-Qur'an, Allah madauki ya ba mu labarin zuwan aljannun nan gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su saurari karatun sa a wuri biyu a cikin al-Qur'ani, a suratul Ahqaf da kuma suratul Al-Jin. Yawa, to shine ya kawo mana wannan bangare ne wannan ayoyi. Yace fi suratul Ahqaf, a cikin suratul Ahqaf yace wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn wa idh kuma ka ambata katina yayin da sarafna ilayka muka aiko zuwa gare ka muka turo zuwa gefen inda kake nafaran min aljinni wani adadi daga cikin ko wata tawaga daga cikin aljanu kamar da muka ji adadin su da suka zo yastami'una alqur'ana suna sauraron alqur'ani. Falamma hadaruhu, yayin da suka halarci shi, ma'ana suka halarci sauraron alqur'ani, qalu sai suka ce ansitu, suka ce majunan su kenan, kai ku saurara, kamar ɗaya daga cikin sai ku shiru mu ji. Falamma qudiya, yayin da aka gama shi karatun alqur'ani, wallau sai suka juya baya ila qaumihim, zuwa mutanen su, mundirina suna masu gargadi, ma'ana daga jin sa sai suka yadda suka yi imani kuma suka je suka fara wa'azi. Suna ji kaga wannan imani kenan. Kuma malamai suka ce wannan Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun ne domin ƙara girmama shi da karrama shi da nuna wa dan adam da ya kore shi cewa ba fa haka kawai za a bar wannan sakon ba, akwai masu karɓa sa in ku ba za ku karɓa ba, kamar ai masa haka ne. Kaga wannan kuma ya isa kaiwa matuƙa wajen nuna tasliya, wato nuna lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga abin da aka yi masa a Taif. Kuma ya isa ya tabbatar masa cewa to ka kwantar da hankalinka akwai mai baka kariya, akwai mai baka taimako, shine ubangijinka subhanahu wa ta'ala. To shine malamai suke ambata a wannan wuri, kuma akwai hikimomi da yawa, in insha Allah za mu ji wasu daga cikin abin da malamai suka ambata. Qalu, sai suka ce, ya kaumana ya ku mutanen mu suke ga musu wannan fa ana ba mu labarin ne kamar bayan daga jin nasu har an juya an kai mu inda suke wa'azin ga mutanen su aljanu din qalu sai suka ce inna ya kaumana inna sami'na kitaban ai mu mun ji wani littafi kaga daga ji sun ce eh hakika littafi ne basu tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa magana sa bace su fa bai musu ma bayani cewa gashi ni littafi ne aka aiko ni da shi gashi ba qur'anin suka ji kawai na farko suka yadda cewa wannan mutumin gaskiya yake na biyu cewa aiko shi akai na uku cewa wannan littafin daga Allah yake na hudu suka fahimci cewa littafin nan yayi kama da irin wanda aka aiko wa annabi Musa kashi wannan ba haka kawai suke a cikin aljanu sun ma san annabi Musa sun yadda da manzancin sa kuma suna tare da aqidar da yake kai a wancan lokaci alal aqalla don haka shi yasa suka yi muqaranar abinda suka ji a can da abinda suka ji yanzu dan su ce eh wannan min mishkatin wahidin daga asali guda daya yake kamar da aka yi ko annabi Musa alaihi salatu wassalam shine suka fadi inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa ga wani littafi an saukar da shi bayan annabi Musa shi wannan littafin musaddiqan an saukar da shi yana mai gaskatawa lima baina yadayhi ga abin da ke gabanin sa wannan ya nuna ma baina yadayhi da suka yi amfani da shi bata tsaya kan iya at-taura ba kan dukkan abin da ke bayan wato abin da aka saukar wa annabi Musa din abin da ke gabanin sa kai gabanin wannan alqur'ani din ai gabanin sa akwai littafai ko to wannan littafin ya zo ya gaskata abin da ya zo kafin shi alqur'ani din wannan ya nuna ba iya at-taura ba injila tana ciki zabura suna ciki yawa sannan lima baina yadayhi ko sai shi yahdi ila al-haqi yana kira yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqimin kuma yana shiryarwa zuwa ga hanya wadda take miƙaƙƙiya babu karkata a cikin ta wannan duk daga jin alqur'ani suka yi imani da shi kun ga sabanin duk da cewa a cikin su kuma akwai kangararru din amma sabanin taurin kai irin na dan adam mun ji a asirin nan abin da ya gabata yadda a cikin mutanen makka wasu za su zo su ji qur'anin su ji komai su ce kai wannan makaryaci ne ko sai ai wannan ba wani abu bane tsafi ne duk dai mun ji wannan a baya to amma wannan daga jin abin da yake karantawa a sallah kawai dan ya zo a riwayar cewa yana karatun sallar asubahi ne suka zo suka saurare shi suka ji ayoyin da ya karanta kuma suka yi imani suka juya kuma suna wa'azi suka ce ya qaumana ajibu da'i Allah ya ku mutanen mu ku amsa wa mai kiran Allah wato mai kiran da yake kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa aminu bihi kuma ku yi imani da shi in kun yi haka yaghfir lakum min dhunubikum shi Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta muku wani abu daga cikin dhunubanku wato zai gafarta muku dhunubanku nan ba tabi'idiyya bane Allah madauki zai gafarta muku dhunubanku wa yujirkum kuma zai tsare ku min azabin alimin daga azaba wadda take mai radadi ya abin da ya kawo mana kenan sun kara sanin cewa man la yujib da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ard wanda kuma duk bai amsawa mai kiran Allah ba fa laysa bi mu'jizin fil ard to ba zai iya gagarar Allah ba a wannan kasa din domin kasan nan ta Allah ce ba inda zai je ya buya Allah madauki bai halaka shi ba kun ga duk wannan yana cikin abin da ke nuna wato fahimtar da suka yi wa alqur'anin ba ta wasa bace cewa bayan azaba mai radadi to anan duniya ma kuma ba su da inda za su fake walaysa lahu min dunihi awliya kuma sannan ba shi da wani mai kariya kuma bayan Allah wannan kun ga cikakken imani kenan Allah madauki ya ba mu imani cikakke wa fi suratul jinn a suratul jinn kuma abinda Allah madauki ba mu labari akan waɗannan aljanu da suka zo suka ji qur'ani a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki na cewa qul uhiya ilayya kace an yi mun wahayi annahu istama'a nafarun min aljinn cewa wani gungu daga cikin wato aljanu istama'a sun saurari wato alqur'ani nan bai kawo abin nan din ba sai da ya kawo wata jumla mu'tarida yawa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn fa qalu sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba kaga nan ba a fadi maf'ulin ba sai aka bashi akan zaka fahimta ko ba a ce istama'a nafarun min aljinn alqur'ana fa qalu yawa ma'ana ana daukar ka fahimci me ake nufi
Allah madauki bamu labari cewa ka gaya musu cewa an nun wahayi cewa wasu gungu daga cikin aljanu sun ji alqur'ani faqalu sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaban lalle mun ji wani abun karantawa abin mamaki mai ban sha'awa shi wannan littafi yahdi ila rusdi yana shiryarwa zuwa ga shiriya fa amanna bihi muna ji sai muka yi imani da shi walan nushrika kuma sam har abada ba za mu shirka bi rabbina da ubangijinmu ba ahadan kowane irin mutum ma'ana ba za mu wato tarayya da Allah da kowa ba ila tamamil ayati al-15 har zuwa karshen aya ta 15 a wannan surata al-jinn waɗannan wurare guda biyu sune inda Allah madauki ba mu labari akan cewa aljannu sun zo sun saurari maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma alqur'ani daga bakin sa kuma sun yi imani da shi wannan magana tana da alaka da wani abu na gaibi ko shi kuma gaibi asalin sa idan mutum yaji abinda ake nemi a gunsa shine me ya gaskata ba tare da kwakwale-kwakwale ko kuma kokarin sai yayi taufiki sai ya daidaita tsakanin abinda ya fahimta na hankali ko ni ilmi da ya karanta na duniya da kuma wannan abinda yaji ba na faɗi wannan ne saboda an sami wasu mutane da sukan ƙaryata irin waɗannan abubuwa a hankalce su ce ya za a yi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ji aljani har sun saurare shi har sun je sun yi wa'azi saboda lamari ne na gaibi ya za a yi waye ya tabbatar mana wanda ya tabbatar mana shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani wannan na farko kenan mutumin da ya ƙaryata wannan kun ga ya ƙaryata alƙur'ani shi yasa masu fikirar cewa ai zance ne na ƙarya ko wata hayaniya ce cewa aljanni na iya shiga jikin mutum suna ƙaryata irin waɗannan abubuwan su ce ba daidai ba ne ko ma ba a yi wannan duk in ma rashin karatu ko kuma rashin gaskata alƙur'ani na Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah madauki ya ba mu labari ƙuru-ƙuru ashe ana iya samun wata alaƙa tsakanin aljanni da mutum alaƙa in an ce alaƙa ba ana nufin alaka ta wannan ya gaisa ya gaida wannan ya kai wannan ziyara ba inkarin wannan din ake ba amma dai a saurara a ji juna wannan ya ji maganar wannan ya ji maganar wannan har ma kuma a tattauna kamar da al-Imam Muslim ya rawaito wani hadisi na kawo mana shi anan baya cikin littafi din Muslim ya rawaito daga hadisin Alqama yana cewa randa suna dawowa wata rana daban banda wannan maganar Taif din suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare kawai sai suka neme shi suka rasa ba su gan shi ba suka yi ta dubawa hankalinsu ya tashi har sai da safe bayan asuba sai gashi to da ya dawo kala sai suka tambaye shi har rasulullahi hankalinmu ya tashi mun kwana ba da kai ba mun san inda ka tafi ba mun damu kala sai ya ce da su atani da'iyal jinni wani ne da awa daga cikin aljanu ya zo mini fa dhahabtu ma'ahu sai na tafi tare da shi fa qara'tu alaihimul qur'an kun ga ashe ana samun irin wannan alaka wannan kuma tsakanin dan adam duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ne yawa banda shi ba kowa ne zai zo idan ba mutum wato ko wani masu harkar ko tsafe-tsafe ko irin harkar duba da sauransu din nan ba wanda mun san suna amfani da irin waɗannan abubuwa na aljanu amma su aljanunsu waɗanda suke umartar su ne da wani abu a harkar tsibbinsu ko kuma a harkar abinda ake ce ma harkar tsafi da sauransu sihircensu sai amfani da su wajen umartar su aikata wani abu na bauta domin su ma su biya musu wata bukata to nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wannan bangaren bane mun ji yadda Allah madauki ba mu labari sun zo ne don su yi imani to yace sai na tafi tare da shi فقرات عليهم القران هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اما ذين سنه دان ادم النبي يا تفي بون الجنو يي مسو وعزي كون غني اي بن ماماكي هكذا ني يوا تو wasu mutanen sukan ƙaryata irin waɗannan maganganu gashi ya tabbata wannan hadisi na sahih muslim bayan kuma wato wannan ayoyi da Allah madauki ba mu labari a cikin alqur'ani duk abin da yazo maka a qur'ani ko a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama kada kai kokari ka ce wai sai yayi daidai da hankalinka sannan ka iya yadda da shi wannan yana da hadari akan imanin mutum na sha gaya mana cewa ilmomi sun kasu kashi biyu akwai ilimi da ake cewa العلم التجريبي العلوم التجريبية experimental sciences wadanda za a iya zuwa ilimi ne in ka samu shi zaka iya kai shi laboratory sai a gwada maka in an yi kaza zai zama kaza in an hada kala da kaza kala kaza kai da kala kaza za su haifar da wani sabon kala daban ko in an ci kaza a ciki abu kaza zai faru saboda an gwada ko akan bera ko akan wani abu kafin a san wannan abu in an sha magani panadol za a warke daga ciwon kai duk wadannan abu sunan su ne ilimomi da aka gwada wannan babu rikici akan su babu laifi abu ne mai amfani a duniya lalle mutane kai zama cewa suna irin wannan karatu don rayuwar su ta gudana yadda wato za ta zama musu da sauki akwai kuma ilimin da ake ce ma wara'at tabi'a shine metaphysical sciences yawa duk abinda ba dama ka iya wato gwada shi a laboratory amma baya cikin ma tabi'an nan da muke zaune baya cikin natural sciences sai dai ka ji ka gaskata ko ka ƙaryata shi kuma ba a samun sa sai ta hanyar labari duk mutumin da saboda ƙwarewarsa a ɓangaren wancan ilimin ɗabi'a ɗin na science sai ya zama cewa ya ɗora duk abin da bai gwada shi ba zai imani da shi ba to yana da hatsari a imaninsa mun fahimci wannan abu wannan abin shine fa asalin rabuwar al'umma zuwa kashi biyu da aka sami masu gaskata maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma masu ƙaryatawa asali ina jin nan taba bamu labarin nan ba sau dai ba zuwan ilimin falsafa yau mun yi maganar nan har lokacin tafsiri ilimin falsafa lokacin da wato mutane suka samu shi da suka duba sai suka ga cewa akwai maganganu masu kyau da suka dace da hankali a harkar mathematics da engineering to cigaba aya ko inji ko tayi da suka gwada suka ga wato abinda irin wannan ilmomi kan haifar na abinda zai kai ga ci gaban rayuwar dan adam sai kuma maimakon su tsaya iya wannan ayi bincike ina ji har na taba ba mu labarin Ibn Taymiyyah a littafin sa Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin da yake magana akan Pythagoras ko no wanda suka yi mathematics sun san abinda ake cewa Pythagoras theory yawa to har yake shi Pythagoras ai sunan mutum ne ɗaya daga cikin malaman falsafa ne Ibn Taymiyyah ya yi magana akan sa yake cewa wannan irin ka'idojin da yake kawo a mathematics ka'idoji ne masu kyau kuma masu amfani sai ce amma inda aka samu matsala waɗannan mutanen na Greek da aka zo aka samu wasu daga mutanen su na ƙarshe irin su Aristotle sai suka fara magana akan abin da ba a ganinsa bayan ku sun ƙware akan ilmomin da ake gani din nan yau wasu san asalin kaza asalin bishiyoyi meye a teku dan adam da me aka gina shi duk wannan abu ne mai amfani yawa amma da suka fara tattaunawa akan abin da ya shafi wato ilmomin da ba a gani suke zancen mala'iku aka bi zancen Allah subhanahu wataala ya yake a ina yake ya kamanninsa ko sifofinsa to da suka zo wannan babin sai suka fara rikici da tashin hankali domin wannan babin ba babi ne da zaka dauko shi ma'alumin naka ma to ilimin naka ka kai shi wani wuri ka gwada ka ga daidai ne ko ba daidai bane babu wanda ya ga Allah tunda ko ba wanda ya gan shi ba mu da hanyar da zamu gaskata wani abu idan ba labarin da ya bamu ba don haka ashe imani da labari a kowane addini tilas ne kada mutum ya ce a'a shi bai yadda da wani hadisi ba shi ya saba wa hankalinsa wannan ya nuna shi din ba shi da hankali domin idan akwai hankali dole ya gaskata cewa maganar Allah fa ba ta yin karo da kowane hankali indai hankalin mai kyau ne yawa duk hankalin da yake mai hankali to yana gaskata Qur'ani yana gaskata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu karasa wancan hadisi yace cewa shi Alqama bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin ya tafi da wannan aljani sun yi nasiha ya karanta musu alqur'ani ga aljanu sai alqama yace fantalaqa bina kai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja mu ya tafi da mu fa arana atharahum har ya nuna mana guragun su ma'ana alamun inda suka zauna yi musu wa'azi kuma wannan kuma wani abu ne da za a same shi ta annabci shi yawa a nuna maka cewa ga inda aljanin ya tashi dazu domin aljani ba irin jikinka ne da shi ba shi da wuta aka halicce shi ba lalle inda ya zauna nan ko inda ya taka kaga takun kafarsa dan kafarsa ba irin taka bace dan haka idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wani abu ne kenan tabbatacce da Allah madaukaki ya so su gani ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimci wannan yawa to sai ce fa arana atharahum wa athar niranihim yanu har ya nuna mana ma alamu da kura da gurabun wutarsu a wasaluhu zada har imamu labarin cewa sun tambaye shi menene ya ba su wani abu na guzuri na abinci duka kun wannan wani abu ne bako yawa aljanna suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to fa qala sayyisi lakum kullu azmin dhikra smullahi alaihi duk wani kashi da aka ambaci sunan Allah a kansa to abincin ku kenan mai dan gundun nama a jiki wannan dama shi sallallahu alaihi wasallama suke ga mana cewa asali daga maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cewa kasusuwa abincin aljanu ne kasusuwa kashin da zaka cika jefar din nan yawa su suna dauka suna ci wannan daga ina muka same shi kaga ban taba gani wani aljani ya biya ba mu labari cewa su kashi suke ci ba wanda baya ƙarya a maganarsa shi ba mu labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sanin shi wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum dukkan kuma kashin dabbobi kaman kashin shanu din nan yace alafun lidawabikum shi kuma shine abincin dabbobinku wani yana nuna kuma ashe aljanu hasuna da dabbobi hasuna hawansu duka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamu mu ga wannan abun cewa gaskiya ne wani daga jin wannan sai kaji wannan ai tatsuniya ce ko saboda shi abin da ya saba duk abin da ya ji ko ya gani akwai kuma duk abin da zai yarda da shi sai abin da ya gwada shi a inda yake gwada abubuwan sa sannan ya yarda to ilimin ma wara at-tabi'a ba haka yake ba yan an gina shi ne akan me gaskata abinda yazo maka ya tabbata a Qur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ta kaida da malamai suke bayarwa in kana magana akan wannan abu suna cewa adamu ilmi bi shay'i laysa ilman bil adam mun fahimce ta ko mun ji adamu ilmi bi shay'i rashin sanin akwai abu laysa ilman bil adam ba ilimi ne na cewa babu shi ba kun gani bambancin ma'ana kasancewar baka san akwai abu ba baya nufin babu shi kai ne baka sani ba domin ilimi baki ɗayansa wani abu ne nisbi mun san nisbi wato wani ya sani wani bai sani ba don haka in kai baka sani ba to wani ya sani mu wanda ya sani ya halicci abun ya halicci komai da komai shine ba mu labari a cikin alkur'ani cewa akwai irin waɗannan abu kuma ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam shi ma ba mu labari mu yadda da wannan ya fi kwanciyar hankali ko kuma ƙaryata har sai ran da ilimin science ya binciko ya ga mana cewa akwai yawa ilmomi kowanne da kuka gani akwai lokutan ci gaban su akwai lokutan da babu komai ma da ba su sani ba ai da dan adam can na farko bai san komai ba yana yawo a jeji ya iya fahimtar cewa in ya sami karan siyaye ya goga shi a jikin juna za a samu wuta ko ba haka bane min ash-shajar al-akhdar naran haka Allah mai dauki ba mu labari kun ga bai ma ce daga shajar kawai ba a min ash-shajar al-akhdar bishiya wanda take koriya akwai inda za a hada ta kuma a samu wuta danyar ta kenan ba ma busasshe ba haka Allah mai dauki ba mu asali inda aka samu wuta kenan to kaga wannan ilmomi ne da can na farko kamar da suke cewa al-insanul buda'i dan adam din da da bai san komai ba na civilization uncivilized man tun farkon dan adam kafin ya san me yake ai da haka ya fara har ya san wannan ya san in ya hada kaza zai zama kaza ya san in ya hada kaza zai zama kaza ashe ilmomin nan in dai akwai dan adam to akwai ci gaban su ashe ku kenan akwai ran da basu gama cika ba mun fahimci wannan da haka basu gama zama hujjar da in ba a san abu a sayan zamu ce babu shi ba ina jin ku mun fahimci abu yawa da haka kada mutum ya sa kansa irin waɗannan ina nana ta hanyar saboda har zuwa yanzu nan akwai masu inkarin waɗannan abubuwa din har zan ce har ƴan watannin nan naga wani har masu dangane kansu zuwa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun waɗanda suka ce babu irin waɗannan maganganu to wannan haƙiƙa kaucewa ne daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayyib to mu koma kan wannan mai san wannan hadisi a kitabus salah sahih muslim zai ganshi cikin da tsawon sa sosai hadithi na 150 yace wa min siyaqi hadhihi al-ayat ajirin wadannan ayoyi wa kaza min siyaqi riwayat allati waradat fi tafsir hadha al-hadith hakanan kuma a cikin jerin wato riwayoyin da suka zo a tafsirin wannan abin da ya auku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aljanu ya tabayyana yana bayyana gare mu quruquru annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam hudura dhalika an-nafar annabi sallallahu alaihi wasallama bai san zuwan waɗannan tawaga ko wannan tawaga ta aljanu ba bai sani ba mun fahimta mu daga wannan ayar mun fahimci cewa a lokacin da suka zo din shi bai sani ba tare da kun ga tare da annabcin Allah madauki bai nuna masa su a farkon zuwa ba sai da aka gama abin ne daga bayan Allah ya masa wahayi ya bashi labari cewa kai lokacin da kake karanta alqur'anin nan aljanu sun ji har sun juya sun je sun yi mutanen su wa'azi kaga wannan labari sai mahalicci yawa a shine sai shi yake cewa zalikan nafar min aljinni hina hadaru wa sami'u lokacin da suka zo suka ji bai sani ba wa innama alima ba'da zalika bayan wannan ne ya sani hina atla'ahu Allahu alayhi lokacin da Allah madaukaki ya bashi labari bi hadhihi alayat atla'ahu shine ya nuna masa ya gaya masa ta hanyar waɗannan ayoyi wa anna hudurahum kuma cewa halattar su wannan karatu kana li awwali marratin ya nuna mana cewa zuwan su na farko ne ba zuwan su na biyu bane me ya nuna mana wannan a cikin ayar akwai abin da ke nuna mana cewa karan farko ne suka zo don cewa wa id sarafna ilayka me nafaran min aljinni ya zo shi da na kira bai ce dalika nafar min aljinni wannan gungu na aljanu da suka taba zuwa ba a sai ce wani gungu na aljanu wanda da baka san su ba yawwa ashe ya nuna karan farko kenan suka zo wa yaqtadi siyaqu ar-riwayat jerin yadda aka sako aka koro riwayoyin su kuma suna nuna suna hukunta annahum cewa waɗannan aljanu wafadu ba'da zalika miraran sun zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sau daya ba yawa yadda aka kawo mana ayoyin da yadda suka tunda ana faɗa sun je sun ga wa mutanen su kuma sun ji wasu abubuwa yana nuna ba lokaci ɗaya suka zo ba sun zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa haka na riwayoyin da suka zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana wannan shi yasa na kawo mana wancan hadisi na sahih muslim dan zai karfafa mana abin da malamin ya faɗa a nan guri tunda ya nuna wani daga cikin su ne yazo shi kadai shi mai da'awa daga cikin malaman aljanu yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauke shi suka tafi tare suka je suka tara aljanu annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu alqur'ani kaga wannan ai daga bayan su waɗancan aljanun da suka zo na farko sun je sun ji wa'azin sun yi wa'azin su kenan an samu adadi da yawa sun yi imani shine suka zo kuma suka gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zo ai musu wa'azi ina fatan fahimci wannan yawa to sai kuma yake cewa wa haqqan lalle da gaske kuma tabbas kana hadha alhadith wannan abun da ya auku nasran akhara wato wani taimakon ne daban amaddahu Allah wanda Allah madaukaki ya miƙo shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min kunuzi ghaibihi al-maknun wanda Allah madaukaki ya taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi daga wato taskarsa ta gaibi wannan taskarsa ta gaibin Allah madaukaki ya ƙara ƙarfafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake kai domin mutumin da aka koro shi daga wani gari mutane suka jefe shi aka ci masa mutunci aka zage shi aka jefe shi aka ji masa ciwo har jini ya cika masa takalmi a idan dan adam za a ce ai ba shi da wani mai taimakon sa to sai ga mala'ika an aiko masa mala'ikun ma guda biyu da shugaban su da kuma mai kula da duwatsu mun ji abin da ya auko wannan sannan kuma bayan ya matsa gaba har yanzu aka turo mala'iku abin aka turo aljanu suka saurare shi kuma su suka yi imani bai daya ba tare ma da sun gaya masa a lokacin cewa ga mu mun zo kuma mun ji abin da kace mun yadda har ma ya ji wannan dadin a zuciyarsa a'a labarin ya zo masa ne daga ubangijinsa wannan kuma labarin ya fi dadi ko ba haka bane da a ce su suka gaya masa kawai dan ya ji wani abu da kila ce kai waɗannan kawai aljanu ne suke so su rude ni amma Allah madaukaki ya bashi labari cewa ai kai lokacin da kake karanta alqur'ani a wadin nan inda ka zauna kai zango to ai wasu aljanu sun ji kuma jin sai ya zama ba irin na dan adam ba dan adam da ya ji ya karyata ka har ya koro ka su waɗannan har juyawa suka yi suna ji suka juya suka koma zuwa ga mutanen su suna masu wa'azi kaga wannan zai karfafawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuciya cewa haƙiƙa Allah madauki yana tare da shi wannan shine darasin da zamu dauka a cikin wato wannan kissa din babba sannan sai yake cewa bijunudihi da wato rundunar Allah allati la ya'lamuha illa hu wanda babu wanda ya santa sai shi Allah thumma inna al-ayati allati nazalat bi sadadi hadha al-hadith, sannan kuma ayoyin da suka sauka a gaban wannan ko lokacin da ake wannan waqi'a, kanat fi tayha, a cikin ta akwai bisharatun bi najahi da'wati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan akwai bishara cewa haqiqa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan wa'azi nasa, wannan kira nasa, wannan gayyatar mutane su zo su karba addinin musulunci, to akwai nasara, akwai kuma wato cimma burin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya cimma sa, shine mutane su karbi wannan addini. Wa anna ayyu quwwatin, kuma akwai a cikin wannan ayoyin an gaya masa, an ilmantar da shi cewa duk wani karfi min quwwatil kauni, daga karfin halitta, duk abin da za iya samu mai karfi a cikin wannan duniya din, la tastati'u an tahula bainaha wa baina najahiha, cewa babu wani karfi a duniya. Wannan abin yana nuna mana cewa da awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu wani karfi da zai iya sha gabanta ya hana ta kaiwa inda za ta je, babu. Wannan kuma har zuwa wannan lokacin duk wani karfi, duk wani tsari, duk wani makirci da za a tsara wa musulunci dan a nesanta ko musulmi ko wanda ba musulmi ba daga fahimtar addinin musulunci, za a ga cewa baya cin nasara, zai ci nasara nisbi akan su musulmi amma ba akan musulunci ba. Ku duba ku ga abubuwan da suka faru a baya a yan shekarun can, shekara 10-12 yanzu da suka wuce, lokacin abin da ya faru na 11 September dinnan, wanda asali abubuwa ne da suka auku don a yi amfani da su a ci mutuncin musulunci, a sa da a wasa ta ci baya, a sa mutanen duniya su tsorace shi, a ce addinin tashin hankali ne, ko ba shi ne asalin abun ba, kuma har yanzu ake ta amfani da wannan abu, a yi wannan abu alika, a yi wannan abu a ce kaza, ba don komai ba, saboda wanda ba musulmi ba ya tsorace musu, ana cewa musulunci sai mutum ya tsorata, ai tashin hankali ne. Amma wannan abun maimakon ya kai ga wannan sakamakon da natijar me ya haifar, ya haifar mutane da yawa suke ta tambayar wai shi Islam din nan meye ne, saboda shi dan adam yana da hankali, kuma duk media din da zai amfani da ita dan adam da yana nan akwai abin da zai fahimta in dai shi mai hankali ne. In ka ga dama an yaudari mutum da harkar media, harkar kafofin watsa labarai ake ce musu ko, in an yaudari mutum to dama mutumin da ba shi da wayo ne, ba shi da basira, domin gidajen watsa labarai su ne suke fadar abu yadda suke so a fahimce shi, amma mutum yana da wata hanyar daban, yana da wani asali da yake tafiya a kansa, ga asalin nan ko ba abin da ya wuce alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to duk mutumin da yake kan wannan da wahala kawai ka yaudare shi sai idan jahili ne a addininsa, to kaga abin yakan ci nasara amma akan jahilai. Shi yasa kullum abinda masu irin wannan abu suka fiya kasa shine ilmantar da mutane addini mai kyau, kuma shi yasa kullum muke fadakarwa babu abinda za a ci nasara da shi akan tura irin waɗannan abubuwan illa a zo a karanta musulunci na haƙiƙa a fahimce shi yadda yake. In baka fahimce shi ba, za ka iya taimaka ma wannan abin da ake yi, za a iya amfani da kai a ci gaba da irin wannan rudanin da kawo hayaniya, kai tsammanin nan gaskiya take, ba haka bane kuma. Amma duk mutumin da ya fahimce yadda addinin musulunci yake, to za a ga cewa ba za a rude shi da waɗannan abubuwan ba, kuma sannan za a yi hayaniyar, za a yi menene, za a yi menene, kuma sai ka ga mutane suna musulunta. Kuma wannan shine abin da ya faru a wancan lokaci, daga 11 September zuwa ƙarshen wannan shekarar a wancan lokaci ta 2001 ko? Yawwa, kun ga a wata kamar ka ce uku kenan, yawwa, daga September zuwa December an samu mutane a Europe da America mutum 25,000 suka musulunta sakamakon wannan abin da ya faru, saboda wani bai taba jin mai Islam ba, sai aka ce ga abu kaza ya faru, duk da cewa wanda aka dangana wa abin musulmi gaba ɗaya musulmi ba su yi ittifaki akan cewa wannan hanya ce mai kyau ta yin wannan irin abubuwa ba, in kuma ma ba su suka yi ba Allah ya san, duk da yake daga baya duk mutane dai sun zo sun fahimci hakikanin ma me ya faru, an fahimci wannan. Amma a takaice abinda ake so a fahimta shine asalin waɗanda suka tsara ko menene shi manufarsu, shine a tsorata mutane kasu yadda da addinin musulunci, to sakamakon bai kai ga abinda ake so ba, sai zama ya bada natija aksiya. Me natija aksiya? Kishiyar abinda ake tsammani, mutanen sai shiga musulunci suke suna ƙara fahimta, amma dai ana rudar waɗanda suka mai da kansu wato bayi ko ɗaliban media za su zauna su kalli akwatin talabijin a gaya musu duk wanda ya zauna nan kuma ko kai ne da ka fahimci addini in dai ka mai da baka da wata hanya ta ilimin me ake a duniya sai wannan abin da suke gaya maka to zaka dauki irin wannan tunanin ko kuma zaka ji kana kyamar abin da ake na musulunci ko kuma kana cewa abu kaza faka kaza kaza ka ji ka fara wani abu ina fatan fahimci wannan zaka mutun ya kiyaye ya zama wayayye addinin musulunci babu wani makirci da ya isa ya shiga tsakaninsa illa dai mu musulmi zamu iya samun rauni zamu iya samun sakaci gurgudan rikon mu ga addinin ko sakacin mu dangane da addini to kar mu sakaci da addini kar mu wasa da shi mu kama shi mu rike shi amma kuma akan manhaji mai kyau kar mu bi hanyoyin waɗanda suka karkace daga addinin ko da suna da awar su masu taimakawa addinin ina fatan kun tuni ba kai ba kawo tashin hankali ko rikici ko sa bom anan ko menene wannan duk ba hanya ce mai kyau ba ka tsaya kai karatu ka fahimci musuluncin kai yawo ka kira mutane zuwa ga addini cikin ilimi a fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar sahabbai da tabi'ai yadda suka rayu to wannan shine nasarar addini su masu yakar addinin wannan hanya suka fi yaka ita ce ba sa so suna fada cewa su ba wanda yake tayar musu hankali yadda mai su dama irin wanda yake son addinin sa ya zama irin na Abubakar da Umar din nan su suka fi damu dan haka masu karatu sun fi damun su amma sai ai amfani da wadancan marasa karatu a kawo hayaniya saboda a dakatar da karatu in aka ce akwai hayaniya za a yi karatu ba karatu to wannan shine babban abin da suke so sai sa ai shekenan kada a ba su taimakon tashin hankalin in an ja tashin hankalin kowa ya kwantar da hankalinsa a zauna lafiya kuma a ci gaba da karatun wannan ita ce nasara ga addinin musulunci ina fatan fahimci wannan in baka fahimci wannan ba kana da matsala dan ba ka san a kasan wannan abubuwan an yi su a ko'ina a duniya in har yanzu mutanen Najeriya tsammani suke sai darasin ya zo kansu sanan za su gane cewa waɗancan hanyoyin ba masu kyau bane wannan abin da kuke yi din kuke rena kuke kin zuwa karatu da sauransu alhamdulillah ku dai kun zo ina nufin waɗanda ba sa zuwa wannan hanyar da mutane suke tsammanin a tsaya ana karatu ana da'awa wai ita ce sakaci da wasa to duk mutumin da yake tsammanin wannan to bai gama fahimtar me yake na addini ba yauwa domin su waɗanda suke kullakullancan wannan din ne ba sa so domin shi zai haifar da waɗanda za su zo nan gaba kuma abin ya ci gaba da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ci gaba har tashin alkiyama su kuma ita suke so ta kare amma wannan hayaniyoyi da menene wasila ce kawai ake amfani da ita ku koma ƙasa ku yi hakuri ku kwantar da hankalinku ba rudani ku yi karatu za ku ga insha Allah abin zai zo ya wuce kuma za a ci gaba da addini dan haka a takaice dai addinin musulunci baya tabuwa min haythu zatuhu huwa ta bangaren ka ce wai addinin ya lalace ko ya bayyana ƙarya wannan babu yau duk mutumin da ya fadi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da shi zaka ga cewa kuma bisa yaqini ya fahimci addini to ba dai ka ganshi wata rana ya juya musulunci baya ya ce ya bar musulunci saboda musuluncin ba gaskiya bane ana ga mana wannan magana ibnu jami'a ya fada yace shi san ba zai taba faruwa ba in kaga mutun yayi ridda ya bar wannan addini to ko dai dama bai fahimce shi a yadda yake ba ko kuma kwadayin abun duniya ne waɗanda ba musulmi ba suka ji shi suka bashi ya koma addininsu amma in mutum ya fahimci musulunci yadda yake ya fahimci qur'ani ya fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk wani abu da zai zo na rudanin duniya da hayaniya ba zai bar shi ba ya kyamaci addinin musulunci ko kuma ya ce ya bar shi saboda ya gano ba gaskiya bane wannan ba babu Allah madauke ta miki mai kara mana imani da tabbata a musulunci abin da yake fada shine babu wani karfi a duniya da zai tsare da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta kaiwa inda za ta kai yauwa in ta hanyar makirci ne to da wannan makircin shi zai taimaka mata ma ta je inda ba a san ta ba yauwa in ta hanyar yaki ne dama da menene to su sun gano wannan baya ci sai aka ce a bashi sai dai kuma ai ta sawa rikici a kullar rikici tsakanin musulmi tsakanin wannan da wannan wannan su ta fada da juna sai su koma su kuma suna kallo waɗannan duk ana yi kuma dama Allah madaukaki bai amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya masa addu'a cewa irin wannan abu kada ya faru duk dai wannan mun san shi to Allah madaukaki ya gaya mana wa man la yujib da'i Allah fa laysa bi mu'jizin fil ard duk mutumin da bai amsawa mai kiran Allah ba fa laysa bi mu'jizin fil ard mu'jiz ismu fa'il ne mai gajiyarwa ba wato shi bai zama mai gajiyar da wani ba ma'ana ba zai iya gajiyar da Allah ba bisa abin da Allah maɗauki yake so a bayan ƙasa, bai isa ya hana Allah maɗaukaki abin da zai ba, kuma bai isa ya hana addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya je zukatan bayan Allah su yadda da Allah ba. Babu wanda zai iya wannan abu. Yawwa, da ilimin mutum da science ɗinsa da ƙarfin mulki da ƙarfin makami da iya makirci a ƙulla a haɗa wannan da wannan duk baya hanawa. Zai iya dai jarrabar musulmi wata fatara wani ɗan lokaci su samu rikici su kasa gane addinin su yi fitina tsakaninsu, amma ba dai a ce musuluncin shi ne da kansa ko kuma sun gagari Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ba. Yace wa laysa lahu min dunihi awliya, kuma ba su da wasu mataimaka da za su tsare su min dunihi daga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma bayan Allah ba su da shi. Ula'ika, to waɗannan fi dalalin mubin, suna cikin ɓata wanda yake mabayyani. Har kuma a cikin suratul jin inda yake cewa wa anna zananna, a wata riwaya a wata qira'a kai wa inna zanannahu, yawwa, an lan nu'jiza Allah fil ardi, kun ga wani abu ayoyin guda biyu suna gaskata juna. Yawwa, can an ce fa laysa bi mu'jizin fil ardi, su kuma aljannan nan suna faɗa da bakin su cewa mu mun yaki ne. Zananna anan ana nufin muna da yaki ne, ba ba wai muna zato ba, domin lafazin zan suna cewa minal adadi, suna da cikin lafuzza masu ma'ana biyu kuma masu kishiyar juna. Yawwa, zanni ba ana zato, akwai kuma zanni bi ma'ana al-yaqin, to shi ake nufi ana wa anna bananna an lan nu'jiza Allah fil ardi, cewa ba za mu iya gaji da Allah ba fil ardi a wannan ƙasa, wa lan nu'jizahu haraban, kuma ba za mu gaji da shi ba wajen gudu, a ce mu gudu ya kasa kama mu, wannan babu. Wannan aljanun da kansu suka tabbatar da wannan, ashe kenan wannan ya nuna wato da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko addinin musulunci babu wani ƙarfi, tunda ka ga ƙarfin aljanu ko kun fahimci abin. Yawwa, yana ga mana cewa fa aljanu ne suke faɗa da kansu cewa ƙarfin su ba zai iya hana ba, kuma mun san ƙarfin aljanu da bai yake da na dan adam. Yawwa, aljani Allah madauki ya hore masa ya shiga jikin mutum fa ya sa shi ya faɗi abin da ba shi da niyya, ya yastantiquhu, ya sa shi ya faɗi wata kalma in ma ta kafirci ce in ma ta mai, ya riƙa maganar da an san ba shi yake yi ba. Kaga yana da wannan ƙuwar, zai iya shiga zuciyar kowa ya ce kowa ya kafirta ko to, amma ya gaya mana nan lan nu'jiza Allah fil ardi, cewa ba za mu iya gaji da Allah a bayan ƙasa ba, ashe kenan ba zai iya wannan abun ba. Allah maɗauki ya hana shi dangane da addininsa, a ce ya hana mutane fahimtarsa. Haka nan, in ƙarfi ne na gini, in ƙarfi ne na wani ɗauko wani abu da ƙarfi a zo a halakar da al'umma, cikin sauƙi aljanu za su iya wannan. Mu ga shi yasa imamu labarin Annabi Suleiman yadda ya riƙa tasarrufi da su, ya aike su su kaza, ya aike su su kaza, abubuwan da ɗan adam ba dama ya iya yin su. To idan mai irin wannan ƙarfin ya gaya mana da bakinsa cewa ba zai iya hana addinin Allah ya tafi ba, wanda mai makirci ne kuma zai iya. Makirci ne dama daga kwamfuta sai biro sai hankalin wannan hankali, kuma wanda bai san Qur'ani ba ba shi da wayo sosai. Duk da dai a ilimi wani zai ce wannan zancen ba haka bane, ya za a yi to ai sun wuce ma ilimomin duniya. Ai Allah maɗauki ba mu labarin cewa kasancewar zahiran minal hayatid duniya kawai suka fahimta, shi yasa ba su fahimci addinin ba, shi yasa akwai abubuwa na yadda za su iya bi su yi maganinsa ko su ci su dakatar da shi ɗin, duk Allah maɗauki sai hana su. Saboda me? Akwai wani hasken da Allah maɗauki ya hana su. Allah maɗauki ya ƙara tabbatar da mu, yace amama hadhihi nusra, a gaban wannan taimako kuma, wa amama hadhihi bishara, bisharat, tare kuma da wannan bisharori da Allah maɗaukaki ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aqsha'at sahabatul ka'abati wal huzni wal ya'si allati kanat mutbiqatan alayhi منذ أن خرج من الطائف مدرودا مدحورا. لوكسي واتو لوكسين دا أكسام وانن دا تيمكونن دا الله يمسا أكتورو ملائكوكو لكم وانن بشارة نسيوا الدين سزيكي كوئنا وانن بشارة تحنيركم زوا وانن الجنوه هريانزو دا إيمان سو أقشعت صحابة الكعبة سيدما قادي مارن داموا دا باتن لي دليل بيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم سيورغجي شين أقشعت سيكام قبان سيورغجي. Yawwa, wal huzni, da bakin cikin nan, wal ya'si, da kuma yanke kauna da da ya fara samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yawwa, duk sai suka tafi allati kanat mutbiqatan alaihi, wadda da ta lullube shi ta hau kansa. Yawwa, mungu an kharaja min at-ta'if, tun daga fitowarsa daga ta'if matrudan, wanda aka kora, madhuran, wanda aka tunkuɗe a cikin kaskanci. Don aka ce abu madhur shine abin da aka ture shi cikin kaskanci, tunda aka ga cikin kaskanci suka koro shi. amma manzon mu sallallahu alaihi wasallama ba kaskantacce bane. Allah madauki ya daukaka shi, Allah ya kara masa daraja. Yace hatta sammama ala al-aud ila makkah, har sai da wannan karfin da wannan busharar da wannan taimakon da yazo masa daga Allah, sai ya kara masa karfin zuciyar akan cewa ya koma maka. Ba daga maka ne gudu ba, ya tafi Taif. To da ya hadu da wannan sai ji kai to ko meye ma za a yi, tunda yana da wannan karfin da wannan taimakon daga Allah, bari ya koma maka ma duk abin da za a koma a yi. To shine ya kama hanyar zuwa Makka. Wa alal qiyami bisti'nafi khittatihi, kuma ya sammama, an ce sammama shine ya kara azma, ya kara niyya mai karfi, yawa, akan ya koma maka. Wa ala, wannan kuma ita ma ma'tufa sai akan sammama din, yawa, ma'ana sammama alal qiyami bisti'nafi khittatihi, ma'ana ya kara karfafa niyyarsa akan cewa ya je ya sake bin khuttarsa, ma'ana plan ɗinsa da ya ɗauko na da'awa, ya je ya sake ɗauko shi daga farko, shi ne isti'nafi, abinda da ka tsaya ka koma kuma ka sake ɗauko shi ka ci gaba, shi ne isti'nafa. A fi ardil islami, wato cewa ya burjiro da musulunci, ya nuna shi. Wa iblaghi risalatillahi, da kuma isar da manzancin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khalida, wanda yake dawwamanne bi nashatin jadidin, da wato karfin jiki sabo, wa bi jiddin, da yi da gaske, wa hamasin, da kuma kishi, zai koma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake dauko a sake wani sabon fefan na da'awa. Ya dawo daga Taif ya koma maka dan a sake da'awa. Yace wa hina idin qala lahu zaid ibn harithata, a lokacin ne zaid ibn haritha yake ce da shi, kayfa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuka, ya zaka koma musu bayan ku suka koro ka suka fidda kai, yani quraishan, yana nufin quraishawa. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi, ya zaidu, ya kai zaid, inna allaha lalli alla ja'ilun lima tara farajan wa makhraja, alla madaukaki yana sanya ko zai sanya farajan, wato yayewa daga damuwa, kuma zai sanya makhrajan mafita, lima tara, ga wannan abin da kake gani, ma'ana wannan halin da muke ciki ni da kai yanzu, na kaskanci, na kora, na abubuwa, na wulakanci da mutane suke mana, zaka ga Allah madauki zai yaye mana shi, kuma zai bamu mafita a kansa. Yace wa inna Allaha nasirun dinahu, kuma lalle Allah madaukaki mai taimakon addininsa ne, zai taimaki addininsa. Wa muzhirun nabiyahu, kuma mai taimakon annabinsa ne, Allah subhanahu wa ta'ala zai daukaka annabinsa ya rinjayar da shi akan sauran wato al'ummomi, akan kuma sauran wato da'awa. Wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kadai wallahi ta ishe mu darasi. Wannan kawai me nake nufi anan, duk mutumin da yake harkar da'awa to lalle ya zama yana da tunani irin wannan ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Karfin yaqini, karfin jin cewa addinin nan nawaye na Allah ne, karka dauke shi a matsayin wani personal property dinka. Mun fahimci personal property wani abu ne naka ne, kai ka mallake shi, ko kuma ka dauki kai kanka kai ne musulunci din. In an taba ka, an taba musulunci, ka tada hankali, musuluncin na Allah ne, kuma zai gudana, zai isa inda Allah ya so, komai kin wanda yake ki. In kana da wannan yaqinin, to zaka kwantar da hankalinka cewa akwai wasu dokoki da aka dora maka a matsayinka na mai da'awa, a matsayinka na mai bin Qur'ani da hadisi, a matsayinka na mai karatu da karantarwa, cewa kana da haddi, akwai abin da zaka yi, akwai abin da aka ce kai ma ka saurara, iyakar ka kenan. Yanzu ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama, lokacin da wannan tsananin ya kai masa dangane da mutanen Makka, har ya fara kunuti, ya Allah ka halaka wani, ya Allah ka tsine wani, ka la'anci wani, ya rika fadin sunan kafirai da kansu a cikin sallah, an yi wannan ko ba? Me Allah yi? Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba mu labari da kansa. Allah ya saukar da aya cewa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun, baka da komai cikin wannan lamarin. Ku duba fa, annabi ake gaya cewa ba shi da komai a wannan lamarin. In dai maganar addini ne ya kai ga waɗanda ake so ya kai, to ka bar mai shi da su, ba kai ne zaka ce a'a an taba ni, an bata min rai, sai na rama, sai na jawo kaina, mutunci na ya dawo. In kana da irin wannan zaka fadi a wajen da'awa, in fahimci wannan ka kyale dan adam dole ne ya wulakanta masu gaskiya dole ne ya cutar da su dole ne ya zage su to amma in ka ce kai ne mai kwato wa kanka mutunci a duniya sai Allah ya barka da su ku ta rigima amma kai hakuri kai ka bi dokokin kai musu kai musu mu'amala da tausayi da nuna cewa duk yanda suke kinka suke zaginka suke cima mutunci to kai mai san su shiri ne sai kaga Allah madaukaki ya taimake ka akan su amma an ka dauki fada kamar da suka dauki fada to shikenan sai Allah madaukaki ya barku sai ku ta hayaniya wannan baya nufin cewa mutum a cutar da shi kare ne mu haƙinsa ba haka ake nufi ba yawa zaka nemi haƙinka amma inda yake zaka iya hakuri to hakurin yafi maka amfani yafi kuma kaiwa ga sakamako mai kyau musamman dangane da isar da addini yawa amma in zancen kai ka kare kanka ne ko sai kaga Allah madaukaki ya bari la Allah haƙin naka ya dawo la Allah ba zai dawo ba amma ba lalle harkar mutunci da kake da shi da yadda zaka ilmantar da mutane sai kaga Allah madaukaki ya tafi da wannan abu amma ka bar abun a matsayin na Allah ne kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna Allah nasirun dinahu ko Allah mai taimakon addininsa ne ko ka tsara ko baka tsara ba ai mu ba mu da ilimin gaibi ba mu san ma me zai faru ba amma in abu kaza ya faru mai hakuri in wani abu ya faru mai hakuri wani abu ya faru mai hakuri ba gazawa bane ba faduwa bane amma hanya ce ta yadda zaka ja hankalin mutum wata ran ya gane hakika fa kai abinda kake so shine shi ya shigo amma in ka dauki abin cewa a'a wannan rikici ne tsakanina da wani shikenan an yi personalizing addini addini kuma ba naka bane mun fahimci wannan yawa to Allah madaukaki kuma muzhirun nabiyahu sai ya rinjayar da annabinsa akan wato sauran mutane bi iznihi kaga Zaid ibn Haritha bai fahimci wannan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan abun kuma abin da ya auku kenan yace wasara rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba ya tafi hatta idza dana makkata har sai da ya kusa makka makasa bi hira sai ya zauna a kogon hira wa ba'atha rajulan min khuza'a sai ya aiki wani mutum daga kabilar khuza'a ila al-akhnas ibn shariqin ya aika shi zuwa ga wani mutumi ana ce masa al-akhnas ibn shariqin abokin su abu jahal abu sufyan ne a lokacin kafin su musulunta li yujirahu dan ya bashi kariya domin mun san wannan al'ada ce ta larabawa idan mutum ana gaba da shi to idan zai shigo cikin gari sai ya aiko wani alababe a sirri ya zo ya roki wani babba a cikin garin wanda ake sauraron maganarsa ko kuma ma kowanne mutum ya ce da Allah ka yadda za ka bani kariya zan shigo gari to in ya bashi al'ada sai ta laraba kuma ba mai taba shi duk yadda kake gaba da mutum ko shi ya kashe maka wani naka to in dai ya shigo gari da kariyar wani to shikenan ba mai taba shi da haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani mutum daga kabilar Khuza'a zuwa ga al-Akhnas ibn Shariq yaje ya ce masa da Allah zai ya bashi kariya wani zai ce to annabin Allah ko wanda ake bashi taimakon mala'iku ga aljannu Allah ya roki Allah man ya turo mala'iku su bashi kariya a gani uru ya shigo makan kowa a bambanke shi to wannan in aka yi haka yana wato rage gafin da kuma gardi da dandanan da'awa yadda mutum zai ji yayi kira kuma an amsa don nan da nan aka yi wancan ai mu'ujiza sai ta bayyana in aka yi mu'ujiza kuma ba a yi imani da ita ba Allah halaka mutane yake Allah kuma ya alƙawarin ba zai halaka al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin wannan sigar ba ba kamar yadda aka yi wa Adawa da Samuda a baya ba su idan ba su yi imani ba aka turo mala'ika aka turo mu'ujiza ta faru suka gani ƙuruƙuru ba su imani ba sai Allah ya halaka su amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah madauke alƙawarin ba zai halakar da al'ummarsa ba kaga kenan ba za a turo wani ba sai an yi wata mu'ujizar da za a ce kowa in bai imani da ita ba kaza da kaza ko kuma ƙarfin ya fito ƙuruƙuru amma kuma ya nuna mana har yanzu darasi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke koya mana akan harkar da'awa duk yadda kake ji da kanka to akwai inda kuma zaka ji wata ran zaka zo ka nemi taimakon kariyar wani kun ga al-akhnas din kafiri ne ba musulmi bane amma akwai lokacin da raunin musulmi zai kai cewa shi zai iya cewa wani da Allah ka bani kariya mun akan kaza mun fahimci abin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to wannan al-akhnas ibn shariqin shine wata rana tare da abu sufyan da abu jahal su uku suka labaɓe suka je suka saurari qur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu suka ce kada ku bari kowa ya ji suka maba suka je wannan banda kissar su al-Walid ibn al-Mughira ita daban take eh ita ma su ma sun je sun yi wannan da suka je suka ji a Qur'ani sai suka dawo suna dawowa shine sai al-Akhnas yazo gun Abu Sufyan sai yake tambayar sa sai ce kai wannan Qur'anin da muka ji yaya kake gani ne sai Abu Sufyan a lokacin sai an arifu wa unkiru na ji na yadda amma ni ban yadda ba na ƙaryata sai Abu Sufyan ya ce wa al-Akhnas kai kuma fa yaya kai kuma me sai ce ana arahu al-haqqa ce wallahi abinda nake gani wannan maganar da muka ji gaskiya ce amma duk da haka wannan bai sa ya musulunta ba a wancan lokaci dai to wannan shine al-Akhnas to da ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko a tambaye shi ya bashi kariya fa qala sai ya ce ana halifun ni ai muna da alliance shine halifu ni dama abokin taimako ne ga wata kabila shi dama mashhuri ne abin nan yana da alaka da Banu Zuhra a cikin Qurayshawa Banu Zuhra a cikin Qurayshawa suna da alaka da shi ta cewa ni zan taimake ku kuma in wani abu yanawa ya zo za ku taimake ni don haka sai ya ce ni ba zan baka kariya ba domin alƙawarin da ya yi da Banu Zuhra cewa in an samu abokin gaba da yake gaba da ku to ni zan zama tare da ku ba zan zama tare da shi ba mun fahimci wannan to su kuma alƙawarin laraba suna riƙe waɗannan alƙawuran sai ce ba zan iya maka wannan ba tunda ni muna dama da alƙawari tsoho tare da Banu Zuhra muna fahimta wannan yawwa daya kenan sai ce wal halifu la yuziru shi ko wanda ya bada alƙawarin sa ga wasu mutane to baya baiwa abokin gaban su kariya yawwa sai ce fa ba'atha ila Suhail ibn Amr sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika zuwa ga Suhail ibn Amr Suhail ibn Amr shine mutumin da aka yi sulhun Hudaybiya da shi bayan an yi fathu Makka lokacin da aka zo kafin a yi fathu Makka kai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Umara mushrikai suka hana shi shiga Makka ai an yi sulhu cewa a koma sai bade a dawo ko wannan sulhun da aka yi Suhail ibn Amr da shi aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa har lokacin da ya taho da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango shi cewa Suhail ibn Amr shine za a yi alƙawari da shi shine ga musulmi cewa sahula amrukum ma'ana al'amarinku mai sauki ne saboda sunan wanda zai alƙawarin a madadin kafirai sunansa Suhailu mun san Suhailu ne ake nufi da Suhail abu mai sauki kuma tasgirin sahal ne sahal shine abu mai sauki Suhail kuma karamin abu mai sauki shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sahula amrukum a lokacin nan tayyib to shi ma sai ya aika masa fa qala Suhailu sai Suhailu ya ce inna bani amirin la tujiru ala bani ka'ab mu kabila mu banu amir ne banu amir kuma ba sa ba da kariya ga banu ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallam daga ka'ab ibn lu'ay yake mun fahimci abin a kabilar asalin abin nan salsalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha ila al mut'im ibn adi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika zuwa ga al mut'im ibn adi Al-Mut'im dan gidan Adi ibn Hatim wanda abun Larabawa ya shahara da karimci da kyauta tun a jahiliya to Al-Mut'im dan sa ne sahabi ne ya musulunta shi yawa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika zuwa gare shi fa qala Al-Mut'im a lokacin Al-Mut'im sai yake cewa na'am ise na yadda thumma tasallaha sannan ya dauki makamin sa wada'a banihi wa qaumahu ya kira ƴaƴansa da kuma ƴan kabilar su gaba ɗaya fa qala sai yace ilbasus silaha kowa daga cikin ku ya dauki makamin sa kowa ya dauki makamin sa wa kunu inda arkanil baiti ku je kwanar dakin ka'aba ma'ana in an ce arkan ana nufin kwanonin sa guda hudu ko na ɗaya rukuni ake ce ma shine ake ce ɗaya rukuni da imani ko kwana ake nufi yawa ba wai jiki ba ana nufin kwanonin nan guda hudu ku je ku zagaye su kowa da makamin sa ya ga ma ƴaƴansa da ƴan kabilar sa inani sai ce fa inni qad ajartu muhammadan ni na ba wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya thumma ba'atha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce anidkhul zo ka shigo shigo makka kai fa dakhala rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo makka wa ma'ahu zaid ibn haritha yana tare da zaid ibn haritha hatta intaha ila almasjid alharam har yazo masallacin ka'aba fa qama almut'im ibn adi sai al-mut'im ibn adi ya miƙe ala rahilatihi yana tsaye akan dabbarsa fanada sai shela ya kururuwa ya ma'ashara quraishin ya ku taron quraishawa inni qad ajartu muhammadan na ba muhammad kariya fala yahjuhu ahadun minkum kada wani ya masa zambo ko da waƙe ballantana wani ya masa hujumi ko duka wanta ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rukni annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ga alhajar alaswad fastalamahu ya sumbace shi an ce rukni akai itlaqi ba shi alyamani ba ana nufin alhajar alaswad yawa wa tafa bil baiti yayi tawafin a baiti a dakin ka'aba wa salla raka'atayn ya salla raka'a biyu wan sarafa ila baitihi ya tafi gidansa karkashin wannan kariya wannan fa ne ba shi kariyan nan bai ce la ilaha illallah kun fahimci hikimomin da'awa a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ta ishe mu in muna da'awa a ce mai koyi da halayensa wani zai ce a to me ake ana nufin ayi wani hulɗa da kafir ba wani ba wannan zaka hango ba cewa ita rayuwar da'awa larurorinta suna da yawa iri-iri ne komai zai iya taso duk abin da ya taso ai dirasarsa a ga menene mafita a lokacin da abin ya faru kuma duk abin da zai kai ga maslaha ga da'awar to shi za a ɗauka ba kawai abin da lai yake so ko yake dadi da shi ba yace wa mut'im ibn adi wa waladuhu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke tafiya zuwa gidansa ga mut'im dan adi wa waladuhu tare da ƴaƴansa mun an ce walad suna ne na jinsi yana daukar jam'i yana daukar mufradi musamman walad yana nufin gaba ɗaya ƴaƴa ma'ana shi sai yace in kana lakum fa in kana lahu waladun in kana lahu waladun mai walad ha ba ana nufin ƙwaya ɗaya kawai ba mana ko suna da yawa ana ce musu walad yace muhdiquna bihi suna kewaye da shi bisilahi tare da makamansu hatta dakhala baitahu har sai da ya shiga gidansa wa qila a wata riwaya an ce inna abu jahl sa'ala mut'iman sai da ya tambaye mut'im ibn adi amujirun anta am mutabi' ma'ana muslim to kai wannan bawan Allah abinda muka gani kai din nan kai mai bada mafaka ne kawai ko ku kai ma shikenan mana kai ma kabi ka musulunta ne ko ku kai mai bada abin nan kariya ne me yace masa a lokacin qala bal mujirun ni mai bada kariya ne kawai ma'ana yana nanata masa cewa shi fa har yanzu bai musulunta ba bai kama wannan addini na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama amma kuma gashi yana bada kariya qala sai yake ce da shi qad ajarna man ajarta shikenan mu ma nan bada kariya ga wanda ka bawa kariya in ji fa Abu Jahl wannan kalmar me take nuna mana in Abu Jahl zai faɗi wannan tare da tsananin adawarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya nuna tsohuwar al'adar Larabawa ta rike alkawari gaskiya karfi ne da ita kuma haka mai ba yaudara in dai aka yi abu guda daya suka yarda cewa kaza za mu yi to ba wani wanda zai zagaye ya yi wani abu daban akan wannan ittifaqin za a tsaya ko da ya shafi wani abokin gabansu waɗannan abubuwa akwai buƙatar mutum ya riƙa karanta su da sirarsu da yadda abubuwa suke gudana a tarihi zai fahimci yadda wato abubuwa suke gudana yace wa qad hafiza rasulullahi وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم هذا الصنيع النبي صلى الله عليه وسلم يا كياي wannan abun da al-mut'im yayi masa ma'ana ya kiyaye shi ya rike shi sai da ya rama masa yace fa qala fi asara badr usara badr lokacin da aka yi yakin badar aka kamo mutane ba an kashe mutane daga cikin kafirai ba an kuma kama wasu to a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam me yake cewa yake cewa law kana al-mut'im ibn adi hayyan da ashe mut'im dan adi yana da rai thumma kallamani sannan ya neme ni ma'ana ya roke ni fi ha'ula'i annatna masu wari annatna yawa jam'i ne na annatin abinda yake mai wari kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta kafiran a lokacin waɗannan masu wari yawa sai shi da mut'im ibn adi yana da rai a lokacin wato a yanzu din nan lokacin da aka yi yakin badar yazo ya roke ni in kyale waɗannan yace la taraktuhum lahu da na bar masa su kun ga a lokacin nan me ya faru ba ya shawarci abubakar ba abubakar yace a kyale su ya shawarci umar yace a kashe su a lokacin nan amma daga baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki shawara abubakar aka kyale su a lokacin kafin wannan abu ai shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa cewa da mut'im ibn adi yana nan ya roke ni cewa in kyale su da na kyale su saboda me kun ga shi kuma anan wata shari'a ce har yanzu daban dan girmama wannan alƙawarin fa gashi kuma a lokacin shi kafiri ne yayi masa wannan alƙawarin amma duk da haka dan girmama wannan alƙawarin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da waɗannan kuma addinin musulunci suka taba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kyale su dan me shi ma saboda la'alla wannan kyalewar ita ma ta jawo daga cikin su a samu wanda zai musulunta kullum sai mu fahimci cewa a hirsi da kwadayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mutane su shiryu mutane su shiryu mutane su shiryu ba mutane a kashe su a cuce su a tsangoma musu ai musu kaza da kaza ba kullum manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan Allah ya bamu ikon koyi da shi da kuma yin aiki da irin karantarwar da yake yi Allah ya bamu hakuri wajen da'awa da kuma bin mutane a hankali ba dan tsoro ba dan su karbi abin da muke kai وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا هنا نمان تيمكون الدعاء دان أولا ليي بشي دوان ليي أولي وان دبيوانا لوقون الدعاء أربا منا لوقون ألا مدعوك كي يسا مسا البركة أولا سا يباسو زمالا فيا يسا توشي لين جيلين الدين المسلين سي waɗanda kuma ba su yi auren ba Allah ya sare musu su samu su ma su yi auren su yi mai albarka da zuriya saliha bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma suka yi auren tuntuni Allah madaukaki ya ba su ma zaman lafiya da tabbata akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin